Wannan bukin da Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya jagoranta gurin karrama waɗannan 'yan wasa na Najeriya ya zo ne a daidai lokacin da cece-kuce ya baje cikin ƙasa, yayin da wasu suke ganin cewa sun yi rawar gani, wasu kuwa haushi suka kwana da shi ganin cewa an kasa samu wannan kofi da Najeriya ta daɗe tana fatar ya zama abun alfahari gare ta. Sun dai shigo fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ne, inda Shugaba Bola Ahmed Tinubu yake tsoma jiran su ƙarƙashin jagorancin Sanata John Owen Eno, wanda shi ne ministan wasanni na Najeriya, wanda ya gabatar da su ga Shugaba Bola Ahmed Tinubu har aka yi masu wannan kyautar. Babban jami'i a fadar gwamnatin Najeriya ta fannin yaɗa labarai ga manema labaru Abdulaziz ya yi mun ƙarin haske dangane da muhimmancin wannan karamawa da Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi masu. To, wannan kana ganin zai ƙarfafa gwiwar 'yan wasan a wasan da za a yi nan gaba, ko kuwa akwai wani abu da suke neman a yi musu ta fannin wasannin nan domin ya ƙara musu ƙarfin gwiwa?
To, dama wannan ita ce hikimar cewa da yanzu ba su zo na farko din ba a irin wannan kwarin gwiwa da shugaban ƙasa, musamman kuma kalaman da ya musu na alfahari da ƙasarsu da kuma ci gaba da jajircewa domin bautawa Najeriya da kuma sa ta alfahari, ba muna farin cewa abu ne da zai ƙarfafa su a nan gaba, ya zama na cewa idan wata gasar ta taso su yi abin da ya dace, kuma su da kansu sun yi alƙawarin wato yin ƙoƙari fiye da wannan karo na gaba.
A wuce ɗaya, wani kusa a tsare-tsaren ƙwallo na Najeriya, wato Malam Nasiru Zaharuddin, ya bayyana mun cewar ya kamata a ce inda Najeriya ta yi abin da ya kamata to a ciwo wannan kofin, kuma ya ce yana da kunci yadda aka gudanar da ƙwallon har ma ya ga kasawa 'yan Najeriya, inda yake cewa
'yan Cote d'Ivoire suna na uku ne ba Allah ya taimake su aka saka su suka ci gaba da tafiya. To, da suka zo na ƙarshen nan, tunda aka fara wasan kai ka tabbata mutanen nan 'yan Cote d'Ivoire sun zo ne da kowacewa suna so su ci wasan nan, su kuma 'yan Najeriya kawai suka ci gaba da wasansu yadda suka saba yi. Su je su ci kwallo ɗaya su dawo kuma su rufe gida. Su kuma waɗannan suna da yunwacin kwallon a ƙasarsu ake, a gaban 'yan kallonsu ake yi. Wancan karon da suka yi wasa aka ci su a gidansu ba ta yi musu kyau ba, saboda ba irin jifan da ba yi musu ba da zagin da ba yi musu ba. Saboda kaga akwai irin wannan, ya kamata a ce shi coach na Najeriya ya duba irin wannan abubuwa. Na biyu, inda muke da matsala shi ne midfield, wato tsakiyar fili, wanda a nan ake shirya kwallo. Duk wata kwallo a midfield ake shirya. Kaga tunda muka rasa irin su Okocha a midfield din Najeriya, ake samun matsala, Najeriya ba ta iya kai gaci. To, ire-iren wannan yanzu ya kamata a ce an duba wannan tsarin, an samo midfielders masu ƙwari waɗanda za a sa su rika takale da a Najeriya.
Yanzu da yake shigowa Tinubu ya ba su wannan lambobin yabo da kyaututtuka na gidaje da filaye, kana ganin wannan zai taimaka ya ƙara musu ƙuwa da ƙarfin gwiwa nan gaba su yi abin da ya kamata su ba mara ɗakunya?
To, a yi watakil lokacin da za a yi wasa na gaba, wanda shi ne kofin duniya na Amurka, Mexico da Canada, cikin shekaru biyu masu zuwa, wasu daga cikinsu duk ba masa cikin wannan tim ɗin.
Yan Najeriya yanzu sun fara sa ido su ga irin matakan da masu gudanar da kwallo ta Najeriya za su ɗauka wurin tattara kwararru da zaɓuɓɓuran 'yan wasan kwallo wanda za su kilta Najeriya a kwallon duniya da za a yi a shekaru biyu masu zuwa. Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Najeriya.